الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم شيغا دار اللهري دار هدو غوات السفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دايا داري هدو دا أربعين دا أكو وان دا موافقة دا شاء دايا غوات انترا شكرا تا 2021 miladiyya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam zamu ci gaba da darasi na shida kenan a cikin wannan littafi mai albarka manzumatu lughatil muhaddis fi ilmi musalahil hadis wanda Sheikh Mu'adh Tariq bin Iwadillah bin Muhammad ya rubuta Allah ta'ala ya gafarta masa to mun tsaya a ƙarshen baiti na 131 zamu tashi a farkon baiti na 132 bayani akan alqalbu balace wal qalbu fataqdimu wat ta'khiru في المتن والإسناد والتغيير وكل إسناد ومتن يدمج من غيره به فهذا المدرج وما يغير نقطه مصحف أو شكله لأحرف محرف ورب مروي روي بالمعنى وقع وهما سندا أو متنا ثم الزيادة كزيد رجل ورفع موقف ووصل مرسل كمثل زيد معنى أو ألفاظ كمثل زيد معنى أو ألفاظ في المتن تقبل من الحفاظ والمنكر الذي به تفرد من ليس يحتمل أن يفر
يا يساموكو أوكي ينفر يا يساموكو انتو أين أي
من ليس يحتمل أن ينفرد بمثله وكيل بل مخالف فيه ضعيف ثقة وضعف والشاذ مثله وبعضهم رأى ما ثقة خالف فيه للملا تبالي يتي والقلب سي قلبي ما أنسى فالتقديم والتأخير إذا أنسامو قباتور أبن ديكي حق أنسى أجنكر تاشي كوكما جنكر تا أبن ديكي gabatar da shi shine haƙƙin sa fil matani ga matani wal isnadi ko kuma isnadi wata gayiru ko kuma canza matanin ko isnadi a kawo wani abu daban to wannan shi ake kira qalbi in an ce rawi yayi qalbi to ba zai wuce ɗaya cikin fuskokin nan ba gabatar da abin da yake haƙƙin sa a jinkirta shi qalbi ne jinkirta abinda haƙƙinsa a gabata shi qalbi ne hakanan canza matani da wani matani canza isnadi da wani isnadi duk wannan ana kiransa qalbi ko canza rawi da wani rawi to duk wannan in mai riwaya yi shi ana kiransa yayi qalbi to inda gangan yayi shi wannan yana kawo suka gare shi shi karan kansa musamman ma in wanda ya kawo bai tabbata ba kamar ya canza rawi a siqa da da'ifi ya cire siqa ya kawo da'ifi to kaga akwai matsala ko ko kuma ya cire da'ifi ya kawo siqa shi ma wannan kaga akwai matsala to shine mal yace wa kullu isnadi dukkanin isnadi wa matanin ko matani yudmaju min ghairihi bihi da za a cakuɗa shi da wanin sa to fa hazal mudaraj wannan shi ake kira idraji
saboda an shigo da wani abu bako kuma an hade su wa ma yughayyar naqatuhu duk abin da za a canza digaggansa musahafu to wannan malama hadisi na kiransa tashifi ana kiransa tashifi idan an canza digu kila nana sai kan mai da na din nan ba ko ya unne sai kan mai da ita taun to haza tashifun aw shakaluhu ko kuma ya canza wasalinsa la ahrufu ban ce maka ya canza harfi ba a shakali wasali fataha ga harfi sai mai da shi kasara to sai a ce muharrafu ya harrafa wannan kalma ya harrafa ta to wannan shi ma yana faruwa da yawa ko kuma fataha gare ta mai da ita kasara ko bamba ko abin da ya kama da wannan wa rubba marwiyin so tare abin da aka ruwaito wani lokaci ruwi bil ma'ana akan ruwaito shi da ma'ana waqa'a wahaman kuma hakan yana aukuwa ta fuskar kuskure sanadan wajen sanadi aw matanan ko ga matani mana so tare saboda kuskure mutun ya kawo hadisi da ma'ana ba lafazin annabi ya ambata ba amma kuma ma'anar da ya kawo ta kunshi lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya furta to a riwayat bil ma'ana akwai tafsili na farko wanda zai ta ana bukata ya zamo kosasshen malami sai da ya saba da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam nabi kuma ya san ka'idodin larabci don kai ya kawo tarkibi na larabci wanda ba sahihi ba kuma ya ce wai ya kawo hadisi ne a matsayin annabi ya faɗa to in mutum bai cika waɗannan sharuɗa ba to ya tabbatar da hadisin da zai jayo ya jayo nassin lafazin da annabi ya kawo za ka zo karanta hadisi sai ka ce auka maqala to auka maqala ba kowa an ka halatta mu wannan ba wannan sai manyan malamai waɗanda suka san abin da suka yi suka san larabci suka saba da maganganun annabi su an ka halatta musu a riwaya bil ma'ana amma dalibi to ba halatta masa a riwaya bil ma'ana ba domin zai iya yiwa ya kawo larabcin da ba sahihi ba tunda ba malami bane ko ba haka bane shi kuma annabi bai magana sai da yare wanda yake fasihi sai da yare wanda yake fasihun to kai kuma zai iya yiwa a samu lahan kuskure a cikin ibaraka to shi yasa malamai suka gitta waɗannan sharuɗa kan ruwaito hadisi ta fuskar ma'ana wala Allah kila lokacin malami lafazin hadisin ya kwanta masa to tunda malami ne ya koshi a ilimi ya san ulumul lugha sannan malamin hadisi dai ya saba da ta'ammulin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to shi ya halatta min babil darura yayi riwaya da ma'ana ya kawo wata ma'ana sannan daga ƙarshe duk da haka zai ishara sai ya ce auka maqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai mu kiyaye da wannan abinda mutane ke yi musamman dalibai kowa ya ji hadisi auka maqala to wannan shigantaka ce ba aikin dalibi bane in baka haddace ba to ba dole sai kai magana ba sai ka bar magana mana sai ka tallawo inda ka haddace ba shi gida huta ba ko kamin ka faɗa ka shirya ko ka dauko littafi mana ai ba na kaso bane in kwakwalwarka bata ba ai mata hazzi na rike abubuwa ba ko kana da yawan mantuwa sai ka karanta abu daga baya kuma kana lalabe ne sai ka rasa sai ka je da dan littafinka karami haka ko babba ka bude ka karanta ba da abu bane ya yi ma ka kubuta wurin Allah subhanahu wataala da kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya saboda duk malamai irin su al-Asmu'i sun hadu kan cewa duk wanda yayi kuskure ko da na wasali ne to ya shiga karkashin layin masiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya yace man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan
litabawwa maq'adahu minan nar. Ko wasali kawai ka canza ga yadda yake, to ka shiga cikin wannan hadisi da kai da wanda zai kirkiro larabci ya ce annabi ya faɗa duk matsayin ku guda, don kai abinda ka faɗa ba shi annabi ya faɗa ba, don manzo Allah bai kusuri, manzo Allah bai lahan. Na'am. Iya, babu lai. Zai iya wannan. Inda ya rike fassara babu lai, sai ya fassara sai ya a wuce wurin. Ko ba haka ba? Sai a wuce wurin. To amma an mayar da abin yanzu al'ada. Ko wajen hadisi auka maƙala. To auka maƙalan nawa? To ta malamaitawa ba ta jahillaita ba. Malaman ma sai da an ka samu su sharuɗa, don annabi ba abin wasa ba ne. Ya kamata a kama jiki. To da haka in malami ne ya faɗe ta, to shi ke nan. Ko ba malami ba ne, to wajibi ne a zarge shi, kuma a yi mai ladabi. To shi yasa kaga yanan malai ya tabbihi cewa so tari aka ruwaito hadisi da ma'ana, amma sai kuskure ya auku, don kai da zaka kawo ma'ana ba ma'asumi kake ba, shi kuma manzo Allah ma'asumi ne, duk abin da zai faɗa daidai ne. To sai kaga mutum yayi kuskure wajen kawo ma'anar, sai ta saba ma abin da manzo Allah ya faɗa, kuma bai yiwa magana ka ta zama irin ta annabi balagatan wa fasahata, bai yiwa. Summa ziyadatu, to sai ziyadatu, wadda ake kira ziyadatu sika, ko amintacce ya kadaitu da wata ziyada wadda bai saba ma asikatu ba, babu mukhalafa a ciki. An ruwaito hadisi amma sai aka samu wani rawi shi kuma ya kadaita da ƙara wani lafazi, wanda lafazin bai walwala abinda su waɗancan sun karwaito, to ana kiranta da siqa, ziyadatu siqa. Ka zaidi rajulin, ko kuma ta fuskar isnadi, kamar inda mutum ya ƙara wani mutum, kila isnadin yana da mutum biyar, to shi a tashi hanya sai ya samu mutum shidda ya ƙara wani malami. Wa raf'i mawqufin, ko kuma inda ya zo da riwaya wadda ya ɗaga mawqufi, shi hadisin ya shahara iya zuwa sahabi kawai an ka ji shi, to shi kuma ta hanyar sa sai ya daga hadisin zuwa ga manzon Allah. Wa wasli mursalin, da kuma sadar da hadisi wanda yake mursali, an yanke sahabi a ciki, to shi kuma a hanyar sa sai ya zo da ambaton sahabi, duk wannan kaga ziyada ne. Ga hadisin abin da ya shahara mawqufi ko mursalun, amma shi ta hanyar salafiya lau, to sai a duba in dai amintacce ne sai a rinjaye da riwayar sa, saboda shi ya zo da ƙari kuma na ilimi. Ba a cewa to ai waɗancan ba su kawo ba, don wannan ba mukhalafa ba ce. Kamisli zaidi ma'anan, kamar misalin ƙara wata ma'ana, au alfazi, ko ƙara wasu lafuzza fil matani a cikin matani, to tuqbalu min alhuffazi, inda shi wanda ya wannan ƙari yana daga cikin maharzata, to ana karba, ma'ana hafizi ne. Ya ƙetare ma wanda yake almuhaddis, wa fawqahu alhafizu man qadin taqa ka alfi alfi wa shuyukha haqqaqa. Saboda haka hafizi ne, mafi yawan malaman hadisi ya haddace su, ruwatu na hadisi ya haddace su, sannan yana da mutun da isnadi kala-kala wajen miliyan ɗaya. To wannan shi a hafiz. To shi in ya zo da, kamar da Shehu Abdullahi ya faɗa, in ya zo da ziyada ana karɓa. Shi ne abinda malai yake faɗa a nan. Amma wanda ba hafiz ba, to shi kam ba za a karɓi riwayarsa ba, inda ya saba masa katu da kadaituwa da wannan. Wal munkaru, shi kuma munkari, allazi bihi tafarrada, shine hadisin da mai shi ya kadaita waye shi din mallaisa ya tamilu anyan farida wanda bai zamo wanda ya cancanta ya kadaita da riwaya ba ko dai saboda ba hafiz bane ko kuma yana da wata illa wadda ta hana a ce ya kadaita da wannan lafazi shi kadai to in yazo da lafazi sai a rona na wannan tafarrudi nashi bi mislihi da irinsa misali da a ce ba irinsa bane yayi wannan tafarrudin watakila za a karba wakila bal wasu kuma sun ce a'a ba haka ba bal ma khalafa fihi dha'ifun siqatan abinda an munkari shine dha'if mai rauni khalafa ya saba ba siqatan wanda amintacce wannan siqa ne shi kuma dha'ifi ne sai shi dha'ifin na yayi riwaya wanda ta saba ma siqa din nan to riwaya shi dha'ifin nan sai a tsifanta da cewa munkara ce wasu shi at-ta'rifin da suka wa hadisi munkar wa dha'ifa to shine mali yace sai a rauna na riwayar sa shi wancan dha'ifin sai a tabbatar da ta siqa wa shazu shi kuma shazu mithluhu misalin sa ya misalin irin wancan ne wasu sun ce duk guda ne eh shima dha'ifun khalafa siqata haka wasu sun ka fada wa ba'dhum wasu daga cikin malamai sun ka ce ra'a ya ga cewa abinda ashaz wai fitila ne ya ga cewa abinda ashaz shine yace ma siqatun khalafa fihi almala abinda amintacce ya saba ma yawa abinda amintacce ya saba ma jama'a duk sanda siqa ya saba ma jama'a jama'an nan kuma amintattu ne to riwayar sa shi wannan siqa din da ya saba ma almala shine wasu malamai suka ce ita ake kira shazu kuma wannan shine ta'rifi wanda yake sananne nan to an dauke wata akwai zahi ba matsala ba shi dai bu to wa atlaqu malamai sun saki lafazin mutarraha mutarahan hadisi mutarahu au mu'dalah ko kuma mu'dalah da lafazin la asala sai su kira shi da la asala ana hadisi wanda aka yi watsi da shi al-mataruk shine al-mutarahu ko hadisi al-mu'dal mai rauni ba wancan al-mu'dal wanda ya gabata ba shi yake magana anan ba ne yana nufin kawai hadisi mai rauni to wani lokaci suka yi idlaqi sai su jingina masala asala eh bai da asali to wannan mubalaga ce kawai na duka cewa hadisin bai tabbata ba ko kuma la isnad su ce mai kai wannan hadisi bai da isnadi ba wai bai da isnadi kwata kwata ma'ana la isnada lahu yu'tamadu alayhi ma'ana bai da wani isnadi wanda za a iya dogaro gare shi ko sannan ko kuma wala madara lahu ba wala madada ba ra'un shi wala la madara lahu hadisin bai da mazagaya bai da tushe matrukan aw saqitan wani lokaci kuma sukan yi italaqi aywa atlaqu matrukan hadisi matruki sukan yi italaqin shi lil batila ga hadisi wadanda abbatila aw saqita ko hadisi wanda wato as-saqit wanda isnadi ne ya yanki wani hawa hada wasu alfazu dai wadanda suka kai kama da wannan hatta walau shubbiha a lahu wani lokaci kuma suna laka suna itlaqin hadisi da cewa wato shubbiha lahu bi ma'ana shi wannan rawi an rikita masa hadisai kamar wanda wasu canda zamanin hasada kawai in malami na son ya aibanta malami dan uwansa to sai ya kokari ya rikita masa littafin sa na hadisi kila yayin ga da wani sai yaje ya bude littafai ne ya kakkara wasu abubuwa to daga wannan lokaci wannan malami in tabbayana haka sai a soke masa littafin ko kuma in yana da sakatari mai rubuta mai hadisi sai je ya hada kai da shi ya bashi kuɗi ce in ka zo rubuta masa hadisi ka ringa mai ƙari abinda bai fada ba sai ka ƙara to duk an samu wannan a tarihi malamai an samu wannan to wannan kaga an samu shubha lahu kenan wasta'malu sahihun kuma sun yi amfani da lafazin sahihun illa annahu munkarun ko wato sai dai suna kawo shi wato illa annahu sai dai shi lafazin sahihun suna amfani da shi da lafazin nakira ba za su sa mai alif da lam mu sai su ce haza sahihun iz lokacin da yastankiruna matanahu lokacin da suke inkarin mataninsa to suna cewa kawai wannan sahihun ne ta fuskar isnadi ta fuskar isnadi wal kazib shi kuma ƙarya al mukhtalaq wanda aka kirkiro al masnu'u wanda aka aza inda anka sana'anta aka kirkiro da karfi da yaji aka ce annabi ya faɗa to shi yake kira hadisi na ƙarya shi yake kira hadisi na ƙarya sai ce an amdin kuma da gangan aw wahaman ko kuma bisa ga kuskure shin da gangan ya kirkiro lafazin ko kuskure yayi duk dai sunan sa ƙarya inda ya tabbata annabi bai faɗa ba to wannan cewa wai ba da gangan kai ba baya fitar da hadisin daga cewa hadisi ne na ƙarya to shine malamai sai kai sun kira sai su ce haza kazibun ko haza mukhtalaqun ko haza masnu'un ko haza mawdu'un to duk alfazi ne na hadisai nami na ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to babban laifi ne mutum ya kirkiro hadisi na ƙarya ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likauni kazzabin bihi tafarrada kuma abin da ke sa a siffanta hadisi da cewa maudu'i ne saboda shi wancan mai yawan ƙarya tafarrada bihi shi kadai ya kadaita da su ba a samu wani siƙa wanda ya ruwaito shi in ba shi ba aw kaunahu ko kuma hayyar da ke sa a gane hadisi na ƙarya kasancewar hadisin yukhaliful qawaida ya saba ma ka'idodi na shari'a wanda an ka sani to shi ma wannan yana sa a ce wannan hadisi ƙarya ne aw bayanal ma'qula ko kuma ya saba ma hankali idan mutum yayi riwaya ya zo da abin da ya saba ma hankali to shi ma ana raunana shi aw manqulan ko ya saba ma nassi khalafahu da ya saba masa aw na qadal usula ko kuma yawwalwale usulish shari'a yawwalwale kila wani rukuni daga cikin rukunnan addini to shi ma wannan yana sa a ce hadisin nan fa ƙarya ne walahum fi naqadihi wasailu walahum malamai suna da wasailu hanyoyi daban-daban wasiloli daban-daban fi naqadihi wajen yin raddi da yin naqadu da biye diddigi ga shi wannan hadisi mawdu'i yadiqu lafzuhum anha wanda lafazin su to ya kumtata a kawo shi anan ko kuma yadiqu lafzuhum magana su tana yin kumci anha daga bayyana su waɗannan wasailu din in su'ilu duk sanda aka tambaye su duk sanda aka tambaye malamai kan wasail da ake gano ko ake amfani da su wajen naqadin hadisi mawdu'i to sukan samu damuwa dan duk abin da ya shafi ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama to zaka ga malamai ba dadi suke ji ba dadi da an ambaci ƙarya ga Annabi to sai kaga hankalin sa ya tashi ba sa jin dadi to shi yasa ba ma sa sun a nemi su tambaya game da wannan jani shi yasa da yawa daga cikin malamai ma ba sa iya rubutu kan abin da ya shafi mawdu'i tunda yanzu zaka yi rubutu sai ka maimaita sai ka maimaita wannan ƙaryar da an kai ko to wani
bai jin dadi a ce yana maimaita rubuta abin da yake bai tabbata ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To dalilin haka sai yayi kokari ya kauce ma wannan ko kuma yayi bayani wanda yake dai ba sai ya tsawaita bayanin ba. To wannan shine karshen abin da shi malami ya rubuta na littafin. Sai khatiba wadda ta kunshi wasu bayanai. Saboda za mu takaita sai mu yi wani littafin. Amin ta mai insha Allah. Sai zai mun zo ne darasi hatima kawai za mu kammala ta. Darasi guda kenan insha Allah. To almuhimmi dai babban miza wannan littafi shine zai taimaka mana game da istilahat. A nan gaba da sanna muka shiga misbahur rawi ko kuma alfiyatul hadis. To wannan littafin zai taimaka mana game da abin da ya shafi mus'alahat. Da mun shiga misbahur rawi to shi kuma misale ne zai ta kawo mana. Can an ce hadisin munkar ga misalin sa. An ce hadisi mawdu ga misalin sa. An ce hadisi kaza ga misalin sa. To in ka rike wannan alfazu din da istilahat din kaga sai ka ji sauki. Sai ka ji sauki wajen fahimtar shi littafin da za a sa nan gaba. To wannan shine mujarradi ko kuma shine babban manufa na saka wannan littafin. Saboda mu san yare na su malaman hadisin. Kafin mu shiga amsila to shi yasa ba za mu tsawaita da kawo misali saboda littafin da za mu sa nan gaba za su kawo misalai. Insha Allah ta'ala. Allah ta'ala ya yi mana jagora. To wannan kenan. Sannan so tari in kana karanta manyan littattafai za ka ga malaman hadisi su idlaqin lafazin hadisi amma ba hakikanin sa suke nufi ba. Ila istiara dina sun kai ko sun bada ne kawai saboda mubalaga. Kamar can la asala din nan da ya ambata ko la isnada. To suna nufin la asala ma'ana bai da wani tushe allazi yu'tamadu alayhi. Ba suna nufin kwata-kwata bai da isnadi ba ko la isnada ai alla la isnada allazi laysa lahu isnadun allazi yu'tamadu alayhi bai da wani isnadi wanda ya kamata a dogara gare shi. Ba suna nufin kwata-kwata bai da isnadi ba kai matanin da yake yawo akwai hadisan da a haka nan zaka gansu ba su da isnadi to amma ba haka suke nufi ba shine abin da yake nufi da wa atlaqu muttarahan aw mu'dala la asla la isnada la madara la. To wannan kenan so sai an kula da su ma waɗannan alfazu din in kana karanta littafin hadisi aka ambaci lafazin to sai ka tsaya ka duba ka ga yaya na ake amfani da shi sannan shi ma hadisi na karawan lokaci ga sun ce kazibun mukhtalaqun masnu'un ko mawdu'un ko batilun duk suna amfani da shi wani lokaci kuma su are lafazin batilun su jingina ma hadisi kawai da ifi saboda mubalaga. To duk suna yin amfani da wannan hadisi an gane ko ko kuma ga hadisi isnadin salahiya law amma matanin na da matsala to in sun zo su ce mai isnadin sai su ce hadisin haza sahihun bi ma'ana isnaduhu to shi yasa abin da yake nufi da can wasta'malu sahihun illa annahu munkarun. To kuma suna hada jumla wani lokaci za su ce maka haza hadisin sahihun illa annahu munkarun. Ta wata fuska sahihi ne amma ta wata fuska kuma munkari ne. Ma'ana ta bangaren isnadi lafiya lau yake amma ta bangaren matani kuma yana da matsala. To yanzu ya rage naka sai kai kokarin samu wani matani wanda Allah ya lau sai ka hada. To wannan shine wallahu ta'ala alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.